daga Benin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau 33 ga watan Mayu shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Muna kuma ƙara yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin kasar Ukraine a jiya Litinin, a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakaba takunkumi akan man Rasha. Dokoki da al'adun mutunta 'yan jarida sun dan babbanta a Afirka. A yau Talata da duniya ke bukin ranar 'yancin 'yan jarida, an gudanar da nazari akan kyawawa da munanan haloli da sana'ar jarida ke fuskanta a nahiyar. Kwanan faɗin da ake gwabzawa tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a gabashin Congo ya yi sanadiyyar mutuwar mutane shida kwanaki kaɗan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko.
Kanin labaran kenan, ƙungiyar 'yan jarida a Najeriya na ƙara kira ga hukumomi su ɗauki matakan kare rai da lafiyarsu biyo bayan harin da aka kai wa wata tawagar 'yan jarida a jihar Filato a daidai lokacin da ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya.
Ya nuna da cewa mu 'yan jarida akwai asali a wannan aikin da muke yi, domin yadda muka yi dai domin mu gaya musu da cewa mu 'yan jarida ne ba su gane ba. A 'yan tsaro ma su ma suna kokari ne su ga yadda za su tsare wata nan sanatun, ba wai mu bane ma.
Muna kuma da rahoto kan batun garkuwa da fasinjojin layin dogo da 'yan bindiga suka yi akan hanyar Abuja zuwa Kaduna da har yanzu ake rike da dama da gaskiyansu.
A gaskiya muna cikin damuwa, muna cikin kunci da bakin cikin rayuwa cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da zai ci gaba da muhawara kan siyasa da kuma rayuwar al'ummar kasar Kamaru. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin kasar Ukraine a jiya Litinin, a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakaba takunkumi akan man Rasha. Majalisar birnin Odessa ta faɗa a jiya Litinin cewa wani farmakin Rasha ya afkawa wani gini a birnin, inda ya kashe wani yaro ɗan shekaru 15 tare da kwantar da wata yarinya a asibiti. Gwamnan yankin Maxim Marshanko ya ce makami mai linzami na Rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin. A yau Talata ake sa ran tarayyar Turai za ta gabatar da wani sabon shirin takunkumai akan Rasha, ciki har da takaita man fetur daga Rasha. Jami'an Jamus sun nuna a jiya Litinin cewa kasar za ta iya goyon bayan cikakken takunkumi da kungiyar EU za ta kakaba wa man Rasha. Ministan tattalin arzikin Jamus Robert Herbert ya ce mun yi nasarar isa ga munzilin da Jamus za ta iya ɗaukar takunkuman haramta ban. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na farkon bidiyo a daren jiya Litinin cewa muna sa ran samun sabon mataki daga tarayyar Turai nan ba da jimawa ba. Wannan yunkurin ya kamata ya haɗa da ƙwararren matakai na toshe kuɗaɗen shigar da Rasha ke samu daga albarkatun makamashi. A hali da ake ji kuma, ministan harkokin wajen Ukraine ya ce aikin kwashe fararen hula a garin Mariupol da aka yi wa ƙawanya na ci gaba da kasancewa mai haɗari, bayan an kwashe rukunin farko daga masana'antar sarrafa ƙarfe da aka kai wa farmaki. Dmitry Kuleba ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa abubuwa ka iya sukurkucewa a kowane lokaci, don haka ya kamata mu jira a kammala kwashe mutanen. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa an kwashe sama da mutane 100 a ranar Lahadi, kana sun nufi garin Saporizhzhia mai tazaran kilomita 200 daga wurin, ko da yake ya ce aikin na tafiyar hawainiya. Kuleba ya faɗa a jiya Litinin cewa har yau ana ci gaba da gudanar da aikin kwashe mutanen da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Red Cross suke yi, kana ya ƙi yin wani ƙarin bayani har sai an kammala aikin. Sojojin Rasha sun kwace ikon sauran bangaren birnin Mariupol, yayin da ɗaruruwan fararen hula da sojojin Ukraine da aka kiyasta sun kai 2000 suka makale a ma'aikatar sarrafa ƙarafen. Yunkurin da ake yi da dama na kwashe fararen hula daga masana'antar ƙarafen ya ci tura, inda Ukraine ke zargin Rasha da kai farmaki akan hanyoyin ficewa da mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dokoki da al'adun mutunta 'yan jarida sun dan bambanta a nahiyar Afirka. A yau Talata da duniya ke bukin ranar 'yancin 'yan jarida, an gudanar da nazari akan kyawawa da munanan haloli da sana'ar jarida ke fuskanta a nahiyar. Kyakkyawan labari shi ne kasar Namibia da ke kudu maso yammacin Afirka ta zama kasa ta 24 a fadin duniya da 'yan jarida ke samun walwalar gudanar da aikinsu, a cewar rahoton wata kungiya mai fafutukan walwalar 'yan jarida wadda ke zama a birnin Paris ta Reporters Without Borders, ko kuma RSF a takaice. Sashin shari'ar Namibia na kare walwalar 'yan jarida, wani lamari da ba a saba gani ba a wasu wurare a nahiyar Afirka, in ji Arnold Froger, shugaban kula da sashin Afirka a kungiyar ta RSF. Ya ce gaba ɗaya zama ɗan jarida a Namibia ya fi kariya a nahiyar. Kasar Eritrea a duk faɗin Afirka ita ce inda gwamnati take hana tambayoyi a kafafen yaɗa labarai.
Zuwa gaida baba, kada dai a nisa nan gaba kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda gwamnan jihar Simon Lalong ya umarci jami'an tsaro su kamo waɗanda suka kai wa sanata mai wakiltar mazaɓar Plateau ta Kudu Nora Aduda da waɗansu 'yan jarida hari. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Sanatar da tawagarta da suka hada da 'yan jarida 13 da direbansu sun tsallake rijiya da bayan ne bayan wasu fusatattun matasa sun tare musu hanya bayan sun kammala kaddamar da cibiyar bayanai da fasahar sadarwa da ɗakin karatu na zamani a garin Namu da ke karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau. Bayanan da na tattaro na nuni da cewa jami'an tsaro sun cafke wasu mutane hudu ne a yayin gudanar da bikin kaddamarwar wanda ake zargi da safarar makamai, lamarin da matasan garin na Namu suka buƙaci sanatan ta sa baki a sake su. Mr. Acho Abimaje, wakilin jaridar Leadership ne a jihar Plateau, yace al'amarin ya faru ne bayan sun kammala aikin su za su dawo Jos.
Matasa sun fi more than 5,000 su kawo itace sun tere hanya sai sun zo suna ta papa samana glass na moto. Where za ka wuta ko ne mu we mu ma mu yan jarida ne we mu ne muna goye ma yara na yan siyasa din goye ba. So muka reverse muka koma Benu wurin da aka yi assignment din so that Senator Dadu Tagama zata tafi sai mu ma muka biyo ta baya mu bi convoy din da muka zo kai ga yara. Suna papa sama Senator Nora glass everything suna destroy. Even yan sarakuna gargajiya kaman mutumi kaman Longford da suka zo ma an kore su ana so ma fone su ma ba saurare su ba da ni na fita ko sai an sake mu magunguru wani dan wala lonely we gazani na akadina.
Shi ma wakilin jaridar New Telegraph Pam Musa yace bayan da matasan suka cinnawa motar su wuta ta kone kurmus sun yi tafiyar fiye da kilomita 10 kafin suka samu taimako.
Babban soja na STF kenan shine wani ɗan mu ya kira sai ya fada musu sai suka sojoji suka zo.
Me wannan yake nufi ga aikin jarida musamman ana tunkarin zabe na shekara ta 2023?
Ya nuna da cewa mu yan jarida akwai asali a wannan aikin da muke yi, domin duk yadda muka yi dai domin mu gaya musu da cewa mu yan jarida ne basu gane ba. Yan tsaro ma su ma suna kokari ne su ga yadda za su tsare wannan sanatin ma ba wai mu bane ma.
Shugaban kungiyar wakilan gidan jaridu na Corresponder Gang Bere yace ganin irin gudunmowa da 'yan jarida ke bayarwa dole ne hukumomi su samar musu da kariya.
Aikinmu yan jarida don mu nuna ma mutane abin da ya kamata a yi domin a samu zaman lafiya, domin a samu haɗin kai, domin a samu cin gaba a cikin wannan kasa. So gwamnati ya kamata su doka wani mataki domin a gan an tsare 'yan jarida.
Tuni dai shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau Mr. Paul Jatau ya buƙaci gwamnati ta zakulo waɗanda suka kai harin don hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya sake shigowa da cigaban labaran duniya.
Fadan da ake gwabzawa tsakanin kungiyoyi masu dauke da makamai a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane 6 kwanaki kadan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko, kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida da masu bincike suka bayyana a jiya Litinin. rikicin da ya barke a yankin Fiza na lardin Kivu ta Kudu a ranar Asabar din da ta gabata yayi kacakaca da kungiyoyin ƴan kabilan Bayamulenge da kabilan Tutsi na Congo da kungiyar ƴan bandigan kabilar Bilozi Bishamboke ta South Defense Force ko kuma FABB. Kungiyoyin ƴan tawayen da dama ne ke fafutuka a gabashin Congo, da dama daga cikin su sun gada ne daga yakin yankuna biyu da aka yi su a cikin shekaru 25 da suka wuce. Gaji Mokiza, shugaban gudanarwa a gundumar Minembwe, ya ce ƴan kungiyar FABB sun mayar da martani ne akan abin da suka dauka a matsayin tsokana da wasu kungiyoyi guda uku da sojojin Bayamulenge suka yi da ake zargi da kwace wasu kauyuka guda biyu a yankin da babu ruwansu. A ƙarshe, wata jami'ar diplomasiyar Amurka ta faɗa a jiya Litinin cewa Amurka ka iya sake buɗe ofishin jakadancinta a Kyiv, babban birnin Ukraine. Karamar jakada Christine Kevin ta faɗa yayin wani taron manema labarai a birnin Kyiv cewa Amurka za ta jira shawara daga ƙwararrun masana sha'anin tsaro kafin buɗewar. Ta ce idan suka ce muna za mu iya komawa, to ko shakka babu za mu koma. Kevin ta ce jami'an diplomasiyya Amurka za su fara bulagurin komawa babban birnin na Ukraine daga makonni biyu masu zuwa. An da ya kulle ofishin jakadancin Amurka ne makonni biyu kafin Rasha ta kai mamaya a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu.
Sau a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu sake komawa kan harkokin tsaro a Najeriya, inda har yanzu dangin fasinjojin da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su bayan sun kai hari kan layin dogo da ke kan hanyar Kaduna zuwa Abuja sama da wata guda da ya shige ke ci gaba da matsawa gwamnati lamba ta ɗauki matakin gaggawa na ceto su a daidai lokacin da ake raɗe-raɗin sako waɗansu daga ciki da dangin su suka ƙaryata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana.
Cikin ƴan kwanakin nan dai labarin sakin Sadiq Angu Abdullahi da ke cikin mutanen da ƴan bindiga suka sace a jirgin ƙasa da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ya cika kafafen sada zumunta. Sai dai kuma gamayyar iyalan waɗanda aka sacen ta ce har yanzu dai ba a sako Sadiq Angu Abdullahi ba, kamar da yadda wasu daga cikin su suka tabbatar.
Game da maganar da ake ta yawo da ita cewa an saki Sadiq Angu Abdullahi, to gaskiya mu dai a matsayin mu na kungiya na waɗanda aka yi garkuwa da su, mun yi magana da shakikai kuma ƴan uwa na jini na Angu Abdullahi, kuma da amincewar su sun ce mu ƙaryata wannan magana ba gaskiya bane, kuma wannan magana da ake ta yadawa tana tada musu da hankali matuka, saboda ya an ce an saki Sadiq su a matsayin su na ƴan uwan su ba su ganshi ba, kuma babu wanda ya tuntube su musu an sake shi.
Har yanzu ba a sako wannan bawan Allah ba, kawai abu ne ake yada shi, mu ba mu san wannan manufar ba.
A maimakon shagulgulan sallah da al'umar musulmi ke yi a fadin duniya, ma ƴan uwan mutanen da aka sacen sun ce su suna cikin kunci.
Wallahi daga iyaye, ƴan uwa, kanne, abokan arziki, mu mun kasance cikin juyayi ne da damuwa da imuwa saboda ƴan uwan mu suna hannun waɗannan mutane.
A gaskiya muna cikin damuwa, muna cikin kunci da bakin cikin rayuwa. Cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah, kallon su kawai muke yi saboda ƴan uwanmu da muke jira suna hannun ƴan bindigan nan, kuma har yanzu ba wanda ya ce mana komai.
Sai dai a jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari na ranar sallah ya ba da wani tabbaci.
I have directed security agencies to ensure quick and safe recovery of all victims.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce na baiwa rundunonin tsaro umarni na su tabbatar da cewa dukkanin waɗanda aka sace an ceto su cikin gaggawa kuma cikin lafiya ba tare da an musu illa ba, kuma na umarci hukumar jiragen kasar ta bude wata cibiyar bibiyar yadda za a ceto waɗannan mutane da aka sace, kuma a rinka baiwa iyalai da ƴan uwansu bayanai akai-akai, wanda wannan zai rage musu radadi da damuwa a yayin da za mu ci gaba da kokarin ganin mun ceto waɗanda aka sacen cikin aminci kuma musada su da iyalansu ba tare da matsala ba.
This should ease their pain and anxiety as we push the military to find a safe return to their families of all those victims.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To a gaida na Ikara, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC da ke watsa shirye-shirye akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Gonan ayaba na banana faransa ne mai tafiyarwa. Yanzu magana da nake maka. Manjan kamaru faransa ne take tafiyarwa.
Maran bashi nuna mana cewa faransa ba wai Paul Biya ya musa ne shugaba da faransa kamaru ne yake fara kin sayin takaddan da Aijo ya sayi. Akwai takaddan da Aijo ya musu sayi cewa su ne suke da tattalin suke da kasan kamaru gaba daya. Sai abin da suka fada za a yi.
Kuma kana kan bakanka cewa Paul Biya ya bayo faransa dama ta yi abin da take.
Shi ya ba su dama su yi duk wannan al'amari.
Saboda
shi shugaban kasa Paul Biya tun da ya dauki mulki a wuri ne akan shi. Ya tabbata akan mulki har yanzu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadon mu da ku a wannan sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Muna fata kuna nan kallon ku mai da muke a nan Washington DC. A cigaba da kawo muku mahala ta musamman da muka shirya game da siyasa da kuma halin zaman rayuwar mutanen kasar Kamaru, kasar da Allah ya ba mu iko muku zarta a kwanakin baya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ni ne Muhammad Awwal daga kasar Kamaru dan jami'an SJN. Gaskiya mai kasar mu nan baya kyautata mana. Gaskiya kasa ya yi shekara kusan shekara dan yana mutan kasa, to abubuwa gaskiya ba sa tafiya daidai yadda ya kamata. Kuma baya barin mu yan jami'an SJN mu faɗa albarkacin bakin mu, muna cikin matsaloli da dama. Gaskiya muna fatan kuma komai zai jeru nan gaba, kuma muna fatan mu samu sabon shugaba, domin gaskiya in ba mu samu sabon shugaba ba ba yanda kasan mu nan zai tafi yanda muke bukata.
Assalamu alaikum yoyi da fatan kuna lafiya. Ni ne Abubakar Adamu, mazaunin Kamaru, kasar Kamaru Duala. Saboda haka kuma mu ne jam'iyyar na RDPC na biya, wanda kowa ya ga yanayin kamun ludayin shi shekara da shekaru, shi sa ga mu ba ma bukatun canjin wani shugaba in ba da babbisa dalilai kamar haka. Dalili na farko shi ne irin yadda yake tafiyar da al'amuran mulki. Kowa an ba shi ƴanci babba, ƴanci daidai ba da babba, da yaro kuma daidai da ƴanci irin na hanyar maganar ruwa, sha da wuta, da asibitoci, fannin lafiya. To wannan duk wanda yake cikin Kamaru babu wani abu, na abu da za a ce mu wannan jam'iyyar ta RDPC sai dai san barka da wannan mai girma shugaban kasa Paul Biya, da wannan muke mishi fatan Allah ya bashi iko ta kare ki wannan mulki, da Allah ya dauki wannan nauyi, da Allah ya dora mishi, Allah ya bashi ikon da zai soke shi lafiya. Muke mishi fatan alheri ga baki daya da mu da umman Kamaru ga baki daya.
Yau za mu duba shin tsakanin shugaba Paul Biya da ke mulkin Kamaru da kuma tsohon shugaban Kamaru da Ahmadu Ahidjo, wane ne ya fi rika al'amuran da suka shafi addini yadda ya mutane suke so? Sannan kuma gaskiya ne waya ko wasu ƙa'idoji da ba a rubuta su ba wanda ke ƙayyade ainihin burin mutanen da suke Hausawa ne da Fulani a ƙasar Kamaru idan suna da buri na siyasa ko cimma wani muƙami? Sannan kuma za mu duba wace ƙabila ce ke riƙe da muƙamai mafi yawa a ƙasar Kamaru, duk wa'annan suna cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri ne yau a wannan haura ta musamman da muka shirya a birnin Duwala tsakanin Alhaji Ridwan Sharubutu na jam'iyyar CPT ɗan shi shugaba Paul Biya mai mulki, da kuma Alhaji Ali Danesh na jam'iyyar Adawa ta SDF. Ba tare da ɓata lokaci ba ga ci gaban muhawarar tasu.
Shi abin da yake faɗa Alhaji, watakila shi Alhaji ba sai shekarar da aka haife shi ba, ni a shekarar 1958 aka haife ni. Takardar haihuwa na a Eji aka yi, kuma an rubuta cewa Eji aka haife ni. Babana ya zama Madugun gari a Eji, a Eji aka haife shi a shekarar 1921 aka haife shi a Eji, ya zama Madugun gari a Eji. Ba taɓa hana shi zama wani abu ba a matsayin shi na babu shi. Ni ma ba taɓa tambaya na cewa in rubuta wani waje, in rubuta suwa ga
amma lokacin da Ahidjo Hausa sun samu manyan mukamin da suke da shi yau irin a yau.
Sun samu kwarai da gaske.
Kamar ba ne misali irin mukamin da suke da
shi. Wa na Suleiman Dan Baba ya zama director na gabta an asibiti a Kamarun nan
gaba. A asibiti. Ne wa kwaro ne sitoci irin su Mustapha.
Ya zama.
Irin su mijin yawa, irin su Haruna Gambo, irin su Ali ne suke da mai
mijin yawa. Mijin yawa na abin nan. A cikin lokacin a yi yake jirgin sa. Mustafa ma ci
lokacin amma da Paul Biya ga dama sai cire shi ai
Mustafa ton lokacin
ba tare da Paul Biya ya ga dama shi
ba shi da Mustafa lokacin ai da yake
Mustafa ton
lokacin ai haba sai ga sai karu da ka bari nan aka haka bari kai yadda da abin da na faɗa cewa shugaba baya bambanci
me baushi baushi
na farko Mustafa
ni ne nake da magana
Mustafa bai fi shekara 5 yanzu
ba ni nake ba
bayan shi da
rayuwa ta kaji ba ni
shekara
Mustafa kai ba ni
shekara
Mustafa biyu ne fa
Mustafa
secretary a zo kake fara ko da Mustafa minister charge de mission
minister ba bin sabai kenan minister biwa Mustafa
ko mijin yawo kuma da yake fara wannan gwamna
Mustafa
ko Mustafa biyu Mustafa da yake
Mustafa
wanda maga takarda a zuwan a president la shine mataimakin gongo da kuma Mustafa wanda yake minister dan aike a shugaban a fadin kasa wanda yake da ANDP
to a sabar
da mu su bi bane
uku to uku da wanda kake ba ni ba sai ba wannan nake ga maka wannan nake ga maka wannan minister
ni ne
yau ya na zuwa mana
ni ne nake da
maka secretary general
Aliyu Aliyu ne
secretary general
Aliyu ne
na shugaban kasa
magana da
shi
da kai bane
Allah sa mu ba mu da kai bane ni da muke
ba haura muke ba
watakila kai ka fada nan shi ba ku abin da ban gane
ba kai shiru ba ka bane na
tsaka kaga Mustafa na ANDP wanda yana nan a shugaban kasa shi a zai da mission ne
a yanzu
haka
yau to shi ni ya
ce ba fulata ne ba Hausa bane
shi ba
fulata ne yana Hausa Mustafa wannan da yake mataimakin secretary general shine Mustafa Bahaushe ne tsantsan
to shine yake magana
to shi muke magana to wanda Mustafa ne
ko kake Mustafa mutumin
secretary general
shi
fuje
magana to yayi kamar na magana
kare shi yayi ba
kai shi da kulle fada nan Mustafa wannan yaro ne mu kaman da Paul Biya ya buya Hausa abinda nake magana ni bazan kai kace baka gamsu ba ni bazan tsaya a wai shugaban kasa domin ganin daman shi ya dauki Bahaushe ya sa shi minista
dole ce ta sa
a'a ni dai ya saka dokar da zai hana Bahaushe zama wani abu a inda yake zaune ai ya fi karfin da ganin daman shi sa mutu doka ne fa za ka tsara kasa da kamaru
ban gane ba yanzu akwai dokar da ta hana Bahaushe cimma
eh da akwai dokar da ta hana Bahaushe a nan birnin Duwala zama madugun gari
kamar yadda yake mukamin
madugun gari yanzu akwai inda aka kayyade shi a
Bahaushe
ba ji ba
wannan ba ga mu waya da kai mu waya da kai
annan Bahaushe ba ji ba
an ce
ina zuwa ci gaba
shugaba ce wato abin nan da delegate da gubernama ko kuma babban mayor
magajin gari
sai dan wanda aka haife shi a Duwala
sai shi ne
daya amma sauran duka sai zama duka biyu a kowane gari aka ne ko nan kaje Garwa sai dan Garwa ne zai zama amma matabakin shi garfiya sai zama Bahaushe ba fulata ne wa duk kudun nan
wato ko wani gari sai dan gari
to har ya ka kuma tsari mai kyau ne
ba ka gansu da haka din ba
tsari mai kyau ne
da za mu yi mu
ci kabilanci
da za mu ci muna cikakkiyar kasa muna cikin
kabilanci da zama daya ne wannan yana dan
kallon
yanzu kamar Duwala
nan aka kama mutum aka kai shi kusuna abu ɗaya ake taka mishi a cikin doka da daman da yake da shi shine ana hana shi daman je kai kawo amma daman tsayuwa takara dole ne doka ta baka wannan
daman
da kaman wuya a ce mutum ya tashi cire masa abin da doka ta baka dama ka yi tukuna ka ɗauki wannan mutum kamar yana son kabilanka domin ya ɗauki kabilanka don ya sa shi minista
ministan
da shi aikin da ya ga damar je bashi
ne ban gane ba
Alhaji Rizwanu idan za a zabe shi kuma wula idan za a zabe shi kan aka ce duk dan kamar yana da damar ya tsaya
ta kasa
amma a ce
dan amma sai ya samu abu kaza kaza
ina zuwa amma idan zama magajin garin Duwala ko ya wani ko gandar ko wani wuri ne a ce sai dan garin ai an saka ta mutu ko
to ba zan yi maka bayani a wannan ni wannan yayi kyau kare don ba haka ba kabila da su kwashe duka
amma da
ajiyar hanci babba wanda zai babban su zai zama shi dan kasa nan wanda dan Duwala nan da aka haifa nan amma babu da shi hudu ne ba garbiya sai tsaya Bahaushe sai tsaya Bafulatani sai tsaya wani iri zai tsaya kuma kowanne ja'a haka ne wannan ba problem akai haske ne ma kai don baka bari haka anan muna da garfa sun fi kowa yawa anan za su dauke duka babban su ne mabi da su su ne na uku su ne na hudu na biyar
ya za yi idan aka karkasa kabilun kamaru su a za a ce sun fi samun damar rika manyan mukami a cikin kasar nan wace kabila ce
eto yanzu suna nan da shi shugaban kasa yana rabawa ne
daidai wa daidai ko kuma ya
zo ne kaga kamar yanzu anan minista sun fi 40 ne
to yanzu a cikin su ana samu Yahudawa ana samu Etun ana samu Bulu ana samu Batangama da shauran su duk suna tare a
su suka fi yawa
su suka fi yawa a gwamnati wato bayan ma kabilan shi wato tarayyan Beti din sun fi yawa kabilan kauyen shi ma sun fi kowanne ministan da yawa
to wato wannan magana
to ba shi an bari ba kansa
magana ko a lokacin Haijo Fulani ne suka fi yawa a gwamnati su ne zalla ɗaya ne za ka wani iri
da wasu rana sai shanye garin su
ke lokacin a hido ko ba haka ba ne kai ba ka sani ba
a wato kayan da ke nan ba wasu
amma kayan da kai ma haka aka yi lokacin a hido
da su jiran lura aka yi haka
Fulani suka fi yawa
lokacin a hido
a ta gaba da sauye da ya so ne
a ni na so abu da misali a naji
da ke Fulani
abu ya ta gaba da yana mulki
ya kayan da
lokacin shekara 25 a hido yana mulki duk mulkin da a hido ya yi ba taɓa samun dan arewa ko Bahaushe wanda ya zama sakataren jeneral a prisar da dubbin ba a
fadin shi gaban kasa
ba taba samu Bahaushe ba kudan
aiki ba wannan haka tambaye ka ba
abin da muke so mu tabbata shi lokacin da yake Fulani sun fiya a yanzu lokacin Fort Bear mutanen kabilar su sun fiya a gobe haka ne
haka ne ba
so kowane shugaba ya nuna son kai da son rai
ko kowane shugaban kasa ya nuna
son rai a hijin da Fort Bear kowa nuna yana son kai
kuma da lagar shi kuma da mai to idan Allah ya sa mun dawo a shirinmu na gaba na rana a cewa za mu tabbaya shin Faransa ce take jan ragamar kasar Kamaru duk da cewa Kamaru tana da yancin kanta kuma wai shi Paul Biya shi ne yake bai wa Faransa damar ta ci karenta babu baka wannan na daga cikin abubuwa da dama da za mu duba a shirin mai zuwa yanzu kan mu a madadin su bakin namu Alhaji Ridwanu Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danash sannan da Awal Garba wakilinmu na Kamaru da ya taimaka a kada wannan shiri ni ne Ali Musa Bukun lafiya.
To a gaida na Sokoto da tawagarsa Allah kuma nuna mana mako mai zuwa yanzu kuma ga takaitattun labarai.
A takaice Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin Ukraine a jiya Litinin a daidai lokacin da kungiyar tarayyan Turai ke shirin kakaba takunkumi akan mar Rasha. Majalisar birnin Odessa ta faɗa a jiya Litinin cewa wani farmakin Rasha ya afkawa wani gini a birnin inda ya kashe wani yaro ɗan shekaru 15 tare da kwantar da wata yarinya a asibiti. Gwamnan yankin Maxim Marshanko ya ce makami mai linzami na Rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin.
Gaishe ka da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hatsi a lokacin da za ku ji shirin 'yan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo da ma wato mai cire shirye-shiryen Jumda Hamza sai kuma injiniyan Mukail Alheri. Ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.